أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka don ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam wallafawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba kawo mu shiga dogon hutu mun muhara kitabul qisas to so na dawo baya muhara daga farkon littafin wanda malai yake kitabul qisas kuma shine wannan darasin mu na 87 a cikin wannan littafin muna 22 da watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yayi daidai da 13 ga watan 2 2023 a kalandar Bature kamun mu shiga cikin karatun mu na so na fadakartar da kaina da ƴan uwana kan mas'ala wadda abubuwa wanda suke wakanuwa a duniya a wannan lokacin shine girgizar ƙasa wanda ya samu ƴan uwa bangare na ƙasashen musulmai shine Turkiya da Suriya hakikatan duk irin wannan abubuwan da ubangiji yake kawo wa al'umma ba wai haka banza ba yake aikata haka ba yanayi ne dan ya kasance aya ce ga waɗanda suke kallo ko suka ji ya kasance galgadi ne a gare su su dawo su tuba daga irin lahihikan da suke aikatawa ko sun samu rago gobe kiyama idan ku aka ce ba a yi ba to hushin ubangiji idan ya hadu ga al'umma ubangiji yana iya shahi dukkan al'umman nan ba wanda yace ce me a'a dallan me ya sanya aka yi ko kuma dalilin me ya sanya aka yi shi yake da mu shi yake da iko akan mu abin da ya ga dama shi yake aiwatarwa akan bayin shi babu wani wanda yace ya tsoma mi baki ko ya nuna mi iyawa a cikin bayin shi da haka namu mu yi kokari mun ga abin da yawa kana mu yi kokari mu ƙara tuba mu ƙara kaskantar da kawunan mu gaban ubangijin mu ko mun samu yalwa duniyan mu da lahirar mu idan ku muka ce ba ba to tabbas zamu hadu da hushin ubangiji duniya da lahira alika ka gani mutum bai shirya ba bakka da ba zato ba tsammani kurmu kai tsaye kashi mutuwa ta iso maka kuma yana daga cikin abubuwa wanda gaskiya ni dai a wurina nake kullun sanya shi da daga cikin alama wanda ubangiji baya kaunar bawa shine kai tsaye ubangiji ya aiko bawa mutuwa ba tare da ya shirya ba ba tare da ya jarrabe shi da wa'ansu abubuwa ba wanda za su mai sanadiyyar mutuwa misali rashin lafiya ko tawaya ta arziki ko wani abu makamancin haka duk wanda ubangiji ya mai irin wannan jarrabawa yana daga cikin alama ta soyayya tsakanin shi da shi da ubangiji ce ka dauka misali mutumin da ubangiji ya dora mai rashin lafiya kamun ya amshi ran shi ko da ta yi ni guda ce to tabbas da kai kauna tsakanin shi da shi da ubangiji shi dalilin me yasa ya kasancewar a wannan cikin damuwar da yake cike rashin lafiya dan da yake ubangiji yana kankare mai zunuban shi kuma kan imam malam mai ahdari mai yake cewa anilul marid muktafarun kalkashin istinbadin shi kalkashin hadisi na manzo Allah kasancewar duk wani lumashi da juyi da lumashi da raki na mai mara lafiya da zai ringa yi dukkan shi ana kankare mai zunuban shi wani yayi shekara, wani yayi shekara biyu, wani yayi wata, wani yayi sati, yana fama da jikin shi, yana jiya, haka Ubangiji ya amsharan shi. To wannan zaman da yayi na jiya, ya gode wa Ubangiji, yana mimika al'amarin shi zuwa ga Ubangiji. Tabbas Ubangiji shi yana kankare mai zakafin shi, yana kankare mai dukkan irin dawainiya, irin wahalhalu wanda yake sha. Kani mutuwa lokaci ɗaya ta zo wa bawa, lalle da kai wani abu tsankanin shi da shi da Ubangiji. Ubangiji, muna roƙon kadda ka aiko mana mutuwa, mutuwa wadda take ta bazata ta kai tsaye, wadda za mu koma gare ka ba tare da mun shirya ba. Ubangiji, ka sanya mu kasance muna daga cikin wanda za su koma a wurin da kana mai yarda da su, suna mai yarda da kai. Allah taimake mu. Tabbas tuba wajibi ne game da bawa a kowane yinin shi, kowane sahiyar shi, kowane muraitan shi, yayi kokari ya tuba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda aka bashi lamarin an gafarta mai abin da ya gabata da abin da za ya zo, yake rantsuwa, yake cewa wallahi yana yin istighfari a yini su ɗari ko sama da su ɗari. Ka gani, idan manzon Allah ya zagi ne damtse yana istighfari, ina ni ina kai, wanda a koda yaushe duk motsin da za mu yi sai mun aikata wata katobara, sawa'un karama ce ko babba ce. To mu yi kokari mu kiyaye, mu kiyaye halsunan mu, ba abin da yake gaugawa kai mu zuwa ga halaka illa a zamuna zama wanda zama ne tsankanin yan uwa, a yi ci a ci naman wancan, a yi hirar wacce, a yi hirar da ba abin da za ta gadar mana illa zunubi. Mu yi kokari mu kiyaye, mu san me ya kamata duk zaman da za mu yi, mu ya kamata mu tattauna a kan shi, kada mu zalunci ƴan uwanmu, kada mu kwasarwa kanmu zunubai. Zunubin da tilas ya ga kai shi ga gobe gaban Ubangiji, kuma idan ka kai, idan ladanka ya gaza ya biya wannan mutumin, zunubin shi za a ɗauka a ɗora maka, wata asara ta kai wannan. Haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye. Shine kuma tuba, Ubangiji ya bayyana mana wurare daban-daban a cikin Alkur'ani, innama tawbatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima wa laysat at-tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lillazina yamutuna hum kufar ulaika atadna lahum 'adaban alima. Tuba tana ga wa'inda za su aikata ayyuka ba tare da sun sani ba, ko kuma ya sani mantuwa, ko kuma huzga ta shaidani ta sanya shi ya aikata wannan abin. Kai tsaye daga ya tuno ya san ya yi hutu na hutu game da Ubangijin shi, za ya nema Ubangijin shi ya gafarta mai wannan abin da ya aikata. Tuba ba ta ga wanda ya san abin da yake aikatawa ba daidai ba ne ba, ko lokacin da yayi ya manta, kuma lokacin da ya tuno da bulle bai yi daidai ba, bai nemi gafarar Ubangiji ba, sai lokacin da mutuwa ta zo mai kwatsam, ya tabbatar gashi nan ba shi ba abin da ya rage mai a cikin wannan rayuwar illa kurum a ɗauki ran shi. A lokacin nan zai ringa rida, ya ringa neman tuba, ya ce wannan babu tuba a tare da su, da shi da Fir'auna dukkansu gidansu ɗaya. Dalilin me yasa? Ya saboda Fir'auna ma he lokacin da ya gani ba abin da ya rage mai a wannan rayuwar illa a dauki ran shi, a lokacin nan yace kai ni ma amantu billazi amanat bihi banu isra'il, yake cewa ni ma nayi imani da abin da banu isra'il ta yi imani da shi, wa ana minal muslimin, yace shi ba fa daga yau fa, yanda kake musulmai shi ma haka yake musulmai. A lokacin nan Ubangiji yace mai al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin, a yanzu ne zaka ce wai zaka tuba bayan saban da kai kai abin da ka ga dama a duniya, har kake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ni ho ban san muku wani Ubangiji ko ma bayana ba, yake cewa kai ya hamalu wa ij'al li sarhan la'alli attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kazibin, a sanya mai matattakara ya taka ya tarda Ubangijin Musa, yana tabbatarwa lalle Ubangijin Musa nan magaryaci ne, wa iyazu billah. Kun gani, lokaci ɗaya ya zo ya ce lokacin da aka like ƙoho tuba game da shi, a lokacin ne ya ce zai tuba. Kun ga wannan tuban kuma ba ta amfana mai komai ba a rayuwar shi ba. To haka mu ma duk lokacin da muka gani ga mutuwa ta zo maka, kace a'a, a wannan lokacin za ka tuba, to babu tuba tare da kai. Kamar yadda manzo Allah yake bayyana mana, ana amsa tuban bawa a kowane lokaci, matuƙar lokacin da bai iso gargara ba. Gargara shi ne lokacin da mala'iku sun zo ga su nan sun halarto, za su amshi ran shi. Na biyu kuma, lokacin da rana ta hutu inda take faɗawa. A wannan halin kowane ne ya tuba, to tubar shi an riga ya an watso mai kayan shi. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana man kanat indahu muzlamatin li akhihi falyatahallalahu minha fa innahu laysa samma dinarun wala dirham. Yake cewa duk wanda ya kasance tsakankanin shi da shi da dan uwan shi da kai wata mas'ala ta kuɗi ce, ta wani abu ne, ta amana ce, yace to yayi kokari ya warware ta a rayuwar shi ta nan duniya fa, saboda gobe kiyaman nan babu dinare babu dirham babu sefa babu dala. In ya kai wannan zunubin naka za a dauko wannan ladan ka za a dauko a biya shi da shi, idan lokacin da ladan ya gama a lokacin nan za a ringa dauko zunubin shi ana labta maka har sai an jefa ka wutar jahannama. Kamar hadisi Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaya sahabban shi yake cewa shin kun san wane ne matsiyaci, suka ce mu dai a matsiyaci a wurin mu shi shine wanda ya waye gari babu dinare babu dirhami a tare da shi, ba biye ba albiyu a hannun shi, wannan shine matsiyaci. Manzo Allah yace masa abun fa ya wuce haka, matsiyaci shi shine wanda zai koma gaban Ubangiji yana cike da lada, gashi nan kwanta in shi a cike take da lada, lada na hutun hankali, amma dai zai zo ya zalunci wani, ya ci naman wani, yayi annami mantun wani, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, za a zo a shako shi a ce to wani Ubangiji ya muni kaza, a ce to dauka a dauki ladan shi a ba ma wani, a dauki ladan wani a ba ma wani, a dauki ladan shi a ba ma, har ya kai lokacin da babu komi a tare da shi, a lokacin nan za a ringa daukan zunubin su ana labta mai, ana daukan zunubin su ana labta mai, ya kasance matsiyaci ne tantagaryen matsiyaci a jewa shutar jahannama. Da haka mu yi kokari mu tuba, mu yi kokari hakukukan da suke kan mu an su a kan mu, mu yi kokari mu bada su, ba wani wanda ya waye gari ko ya mareta ya san ranar da Allah zai yi amshi ran shi, babu shi, babu wanda ya sani. Da haka kamun lokacin kamun ya tarar da mu, mu yi kokari mu daidaita abin da yake tsakanin mu da mu da Ubangijinmu, mu daidaita abin da yake tsakanin mu da mu da bayin Allah. Shi kuma Ubangiji kullun yana faɗi mana wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, yana nan yana kankare yana kankare yana shahi zunuban duk wanda ya nema Ubangijin shi shahi mai zunuban shi. Mutumin da ya tuba ya aikata ayyuka nagari ya shiryu, Ubangiji ya ce ya zai yami alƙawarin gafara a wurin shi, kuma idan Ubangiji ka yi gafarta maka tabbas za ka samu rabo a gobe kiyama. Kuma shi yake tabbatar mana a huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'aluna, shine wanda yake karɓar tubar bayin shi kuma yake gafara yake rangwame game da ayyuka na banza, ayyuka wanda suke na zunubai wanda muka aikata wa Ubangiji, kuma ya san tabbas ya san abin da muke aikatawa, babu wani abu wanda zai koye wa Ubangiji. Da haka mu yi kokari mu daidaita tsakanin mu da mu ga Ubangiji, mu tuba zuwa ga dukkan wa'ansu kurakurai wanda muka aikata, kuma mu daidaita tsakanin mu da mu da ƴan uwanmu don mu samu rago gobe kiyama, mu wanye lahiya a gaban shi. Allah taimake mu. Malaike cewa Kitabul Qisas, wannan shine littafi wanda yake mana bayani akan kisasi. Ko kace wa'ansu daga cikin malaman fiqh suna cewa qawat shine dai kisasi, shine abinda ka aikata a aikata maka kwatam kwatin shi, shine can Ubangiji yake bayyana wa walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tadhakkaruna, ko kuma can yake bayyana mana a cikin maida wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاصا. تبس مرلوب تامسو حقيقه ان فرلن تامسو دو ونده يدورن وني دغنغم شيما ا دورن شي ونده يتريو وانا هانتي دغنغم شيما ا تري مي هانتي متكر بي ياهي با يتري كنني ا تري مي كنني يتري ايدو ا تري مي ايدو يتري ياتا ا تري مي ياتا duk wal jiruh qisas, kuma duk wani rauni da wani zai yama wani to shi ma ayi mai kutum kutum shi, shine ake kira da qisas. Shine malaman lugha suke cewa istiqaqul qisas fil jirahi wa zalika an yaf'al bihi mislu ma fa'alahu bil awwal, shine ayi mai kulgudan abin da yayi wa wancan na farkon shi ma arama abin da kai wa wani arama mai kulgudan abin da kai ba tare da an huce gona da iri ba. Idan muka leka zamu gani asalin kisasi yana cikin Alqur'ani, yana cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cikin ijma'in sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da qiyasi wanda yake ingantacce. Idan muka koma cikin Alqur'ani kamar ayat da muka karanta an-nafsu bin-nafs, rai idan an kashe idan ta kashe ita ma a kashe ta haka ubangiji yake bayyana kutiba alaikum qisasu fil qatla tabbas arda ya an hukunta muku an rumfarlanta muku duk wanda ya kashe wani wata rai da gaggab ba tare da hakkin ta ba shi ma a kama shi a kashe shi idan an yi hakan shi ne za a samu tsayuwar rayuwa tsakanin ku misali wani ya sani da idan ya kashe wani za a kama shi a kashe shi in dai da gangamin to za ya ji tsoron kashe shi amma dai idan muka dauki hukuncin shari'a a wannan lokacin ta dau hutu zaka gani an ce idan ka kashe za a kai ka a sa ka kaso a bi za a sanya ka a liƙe ka har zuwa mutuwarka ko kuma a yanke maka wasu shekaru ka tafi ka zauna a gidan kaso ba tare da ka huto ba ka zo kuma ka ci gaba da rayuwarka matukar aka ce za a bar shari'a ta Ubangiji to tabbas irin wannan katobara da ake aikatawa ba za ta taba ragewa ba aka gani sarmai ya ce a ku bar nan kashe shi ne kasan shi da aka ce hukuncin shari'a za a ringa tabbakawa idan ya kashe za a kashe shi wallahi ba yayi gaga ba yace bari in kashe shi saboda ya sani mutuwar shi tahiya shi ma mutuwar shi ce shine Ubangiji yake bayyana mana laqum fil qisasi hayatu shine Imam Shawkani yake cewa laqum fi hadha al-hukm alladhi shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala laqum hayatu tabbas idan kuka ce za ku zartu za ku dabbaka wannan hukuncin da Ubangiji ya dora muku idan rai ta kashe ita ma a kashe ta da gangam yace to tabbas za ku samu rayuwa ingantattu a yin ingantattar rayuwa tsakanin ku wannan shine hukunci na shari'a kuma idan muka doka maksad na share duk lokacin da Ubangiji ya ce muku ku yi aikata kaza za ku gani wannan abin da ya ce muku aikata shine abin da yake zai wanzu zai kasance tsarki ne ko ya kasance abin yalwatuwa tsakanin ku abin da zai wanzar muku da rayuwar ku tsakanin ku amma dai lokacin da za a ce a saba a lokacin nan to za a shiga cikin wata hayaniya wadda wa'iya zubillah haka idan muka koma cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan mu gani hadisin da zamu karanta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana baya halitta jinin musulmi sai ga ɗayan abubuwa guda uku ya zano mana a cikin ɗayan abubuwan guda uku wa nafsu bin nafsi rai idan ta kashe ita ma a kashe ta in dai da gangamu ne me yake tabbatarwa ya za a yi a gane da gangam za a tambaye shi ko kuma a ga yanayin kisan da aka yi idan ya kasance yanayin yana badawa yanayi ne na gangan to wannan ba a iya daukar shi har gaba alƙali ba a daukar shi akan kisan gangan kisan kuskure idan kisan kuskure ne to a wannan halin me za a yi za ya bada diya kuma shikenan wannan ya bada diya ya kafa idan kuma kisan gangam ne to tabbas ran shi za a dauka rai idan ta kashe za a kashe ta sai malai ya kawo mana hadisi na harko kalkashin babin yake cewa alhadisu sani wa salasun ba'da as-salasumi'a an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabud Diyyat littafi wanda yake mana bayani akan diyya ita kuma diyya a ina ake zantanta lokacin da aka yi kisa lokacin da aka yi kisa a lokacin nan ko aka yi a lokacin da dai kisasi ya tabbato aka yi wani abu aka zalunci wani a lokacin da ake hirar diyya a amshi wani abu daga waliyan wannan wanda ya aikata wannan aikin a baiwa waliyan ko a ba wanda waliyan wanda aka kashe shi kuma wanda za su ci gadan shi idan yana da diya iyayen su za su ci gadan shi ita diya ana amsarta ne daga al'aqila daga ƴan uwa wanda suke na uba na wanda yake kisa ba wai shi kadai ba cikin duke shi ba tattarawa ake yi ya kasance galgadi ne game da su idan suka sha wahala gobe su sai gaga ba su bar yaran su rinka zuwa suna aikata irin wannan laifi shine wannan malamin Imam Bukhari ya sanya wannan ya hutar da wannan hadisi a cikin Kitabud Diyat babu qaulullahi ta'ala anna nafsa bin nafsi babu wadau ubangiji madaukakin sarki lalle rai ana kashe ta lokacin da ta amshi ko ta kashe wata rai juz'i na tara shahi na biyar hadisi mai lamba ta 6878 hadisi ne wanda aka sa shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabul Qasama wal Muharibuna wal Qisas wad Diyat bayan kin littafi wanda yake mana bayani akan qasama qasama shi shine rantsuwa ta kisa da ake yi ɗan uwan mamaci za su zo wanda aka musu kisa za su kawo ƙara zuwa ga babban alƙali ko alƙali ko limami idan sun kawo ƙara ɗan uwansu ne aka kashe ba su da shaida wadda take tabbatarwa gashi nan wane ne ya kashe su kurum sun tarar da gawan ɗan uwansu sai dai suna da wata ƙarina abinda ake cewa ƙarina kamar wa'ansu dai abubuwa wanda za a iya sanyawa a kai ba hujja ba ce ba shaida ba ce ba babu wata shaida ko wata hujja wadda take tabbatarwa su wane su suka kashe wane amma dai suna da wata ƙarina imma ya kasance ko sun zo sun tarar da gawa a gidan su wane ko sun tarar da gawa a ƙabilar su wane ko akan titin su wane ko sun tarar da sun samu kayan ɗan uwansu a gidan su wane ko a hannun wane wannan irin wannan qara'inin su kadai ne suke da to yin su kai ƙara zuwa ga alƙali sai su ce to suna sa ran su wane ko ƙabila ta su wane ita ta kashe musu ɗan uwansu a lokacin nan za a kirawo wa'innan idan sun zo alƙali zai ce musu to tunda babu hujja za ku yi rantsuwa guda 50 akan lalle wane shi ya kashe muku ɗan uwanku ko kuma a'a ƙabila su wane su suka kashe muku ɗan uwanku idan suka ce a'a ba za su yi rantsuwa 50 ba a lokacin nan za a ce wa'inda aka kawo ƙaransu za a ce to ku ku yi rantsuwa 50 lalle ba ku ku kashe ɗan uwansu ba idan suka yi rantsuwa 50 shikenan shari'a ta ƙare shi babban limami shi za ya ɗauko daga cikin baitul mal ya bada jiyyar wannan a matsayin shi na musulmi da ya kasance musulmi a matsayin shi na musulmi ita ce ake kiranta da alƙasama ita ce rantsuwa wanda ake yi lokacin da aka yi kisa aka zo kisasi shi ne malam yake ce mana ya wannan kitabul qasama wal muharibuna wanda suke tare hanya su ma da bai hukuncin su a cikin shari'a su kuma wannan haji ake musu ba kisasi ake musu ba za mu zo cikin babul hudud za mu ga irin hukuncin su yaji ne a cikin ma'ida ubangiji yake bai inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una bil ardi fazada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al ard zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun 'azima sakamakon wa'inda suke tare hanya suke bashi a doron kasa shine za a kashe su idan an kama su a kashe su ko kuma a yake su yuqtalu aw yusallabu ko a rataye su aw yunfu min al ard ko kuma a kore su daga kasa yace wannan shine sakamako na bulakanci wanda ya kamata a yi musu kuma gobe kiyama suna da azaba mai radadi a gun ubangiji yake cewa wal qisas da qisasi wani shine babun da muke cikin shi wa diyat da diya ya kawo mana babun mayu baku bihi damu da jamul muslim babu wanda yake mana bayani akan menene yake halatta jinin musulmi abubuwa guda uku ne wanda idan sun hadu ko ɗaya daga cikin su yake iya halatta jinin musulmi kuma bayan su babu wani abu wanda zai iya halatta jinin musulmi shine hadisi ya kawo mana hadisin Abdullah ibn Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah bin sira da amince Allah shi tabbata a gare shi yake cewa la yahillu damu mar'in muslimin jinin wani ɗa musulmi wani mutum musulmi baya halatta yashhadu an la ilaha illallah yana shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anni rasulullahi kuma tabbas ni manzo ne na Allah kidan sharadin ya kasance ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ko manzo ne daga gun ubangijin shi yace illa bi ihda salasin sai daga cikin wannan abubuwa guda uku idan dai mutum ya furta maka la ilaha illallah ko da ƙarya yake a cikin ran shi to baka da hurumin ka taba mai dukiya ka taba mai komai shi ko kuma jinin shi sai dai idan ya zo da wannan abubuwa guda uku na farkon sa yake cewa as-sayyibu zani shine shamakantacce ko mai aure wanda ya tayi aikata zina idan aka ce as-sayyib a harshen larabci shine lattijo shine tsoho shine ake fassarawa tsohon mazinaci shi kuma as-sayyibu zani yana daukan al-muhsinu zani wanda yake katangagge ya riga ya taba aure ko da baya tare da iyallan shi a wannan lokacin da yake yi aikata zina tabbas za a yi shi an fahimta. Misali, wani ne ya tafi yana a matsayin ɗababawa, ya ga wata, ko kuma aka gan me wata, aka ɗirma me arme da waliyi da shaidu, ko da bai ba da sadaki ba, waliyai da shaidu da waliyinta da shi karan kanshi a matsayin shi na waliyi ko ya turo kuma da shaidu, aka yi zo aka yi siga, wani ina neman auren da yake yace ya bada. A wannan halin daga ya shiga tare da ita, in dai an riga ya an yi auren nan, to a wannan halin ya aikata zina, hukuncin shi ya tashi da hukuncin wanda bai taba aure ba. Shi wanda ya taba aure za a zo a mai bulala 80, za a kore shi tsawon shekara guda ga wa'ansu yanda suke gani. Wa'ansu kuma suna ganin hukuncin bulalar da aka mai ya ishe shi. Amma dai da kai riwaya wadda ta zo wa nafi sanatin, a mai bulala a kore shi daga gari tsawon shekara guda. Amma dai shi mai aure idan ya zo ya aikata zina, to tabbas za a zo a jehe shi har ya mutu. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jehi, ya yi umarni a jehi Ma'iz. Ma'iz ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai manzo Allah, na yi zina a tsaye da haddi a kaina. Manzo Allah ya kauda kai ya shafa mai lahiya, ya maimaita wa ya sake dawowa karo na biyu, ya ce manzo Allah, na yi zina a tsaye da haddi a kaina. Manzo Allah ya kauda kai ya shafa mai lahiya. Da ya koma ya tafi ya nemi gafara tsakanin shi da shi da Ubangiji. Ubangiji yana da tsakanin shi da shi, ba wanda yake shiga tsakanin bawa da Ubangijin shi. Amma dai Ma'iz dan tsananin imani ya sake dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karo na uku, yazo ya ce manzo Allah, ya yi zina a tsaye da haddi a kan shi. A me hukuncin Allah? Manzo Allah ya tura zuwa kabilarsu ya ce, ku tuntuban mana, shin Ma'iz mutum ne mai hankali ko mahaukaci ne? Aka ce mai, mu dai ba mu san shi ba da wani hauka ba, mutum ne wanda yake da cikakken hankali. Manzo Allah bai ce komai ba. Karo na hudu Ma'iz ya sake dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai, na yi zina. Manzo Allah, tsaye da haddin Allah a kaina. Manzo Allah ya ce mai, ya tura ƙauyensa a tambaya, shin wai Ma'iz wai da hankalin shi? Aka ce Ma'iz cikakken hankali gare shi, mu taɓa sanin shi da wani shirme ba, mu taɓa sanin shi ba da zamewa a cikin hankalin shi ba. Sannan manzo Allah ya kirawo ya ce, to ku zo ku mai haddi. Aka mai haddi aka jehe shi har ya mutu. Haka Al-Ghamidiyya matar da ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ma manzo Allah ya mata haddi. Shi ne ai Ma'iz manzo Allah lokacin da ya arce ana wa jiwon shi ya arce, ya ce dai ku zai suka bi shi suka sai da suka yi da sami shi. Manzo Allah yake ce, ai da kun sai da kun shafa mai lahiya ta kan yi yayi nadama ya dawo ya ce bai yi ba. Kuma Ubangiji shi ya gafarta ni. Shi ne tsarin shari'a, wanda ya taɓa aure, haddin da za a yi mai shi ne za a yi mai bulala a kore shi tsawon shekara. Wanda bai taɓa aure ba za a mai bulala 80 a kore shi tsawon shekara guda. Wanda ku yi aure, hukuncin shi shi ne za a shige shi. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana wannan hadisin, ya ce mana, as-sayyibu zani, mutumin da yake katangagge ya riga ya taba aure ya san mace, a lokacin nan ya zo ya yi aure ya zo ya aikata zina, to hukuncin shi za a shige shi. Na biyu yake cewa, an-nafsu bin nafs, ran da ta kashe ita ma a kashe ta. Wannan shi ne hukunci na shari'a. Duk ran da ta yi kokari ta keta haddin wani ta kashe shi da gaggab, to shi ma ba abin da za a iya yi a kan shi illa a kashe shi. Shi ne an-nafsu bin nafsi. Na uku yake cewa, at-tariku lidini, wanda ya bar addinin shi yayi ridda. Gashi nan muna kallon shi a matsayin shi na musulmi, sai ya ce, kai ni ho ba a samu kuɗi a wannan addinin, kowa ne ya mun wani abu, ko kuma dan in bakantawa wani rai na huta ma daga musulunci. Yace, to wannan shi ne at-tariku lidini, ya bar addinin shi yayi ridda, shi ma hukuncin shi hukuncin kisa. Al-mufariqu lil jama'a, wanda ya riga ya bar jama'a. Shine nan malamai suke cewa, idan ka dauki wannan al-mufariqu lil jama'a, amun fi kulli murtaddin an al-islam, duk wanda ya riga ya ridda ya bar wannan addini na musulunci, to yana shiga cikin wannan hukuncin, wannan kurum kisa ne akan shi. Za a zo a zaunar da shi, to wani mun baka iltimatum in kwana uku ko ka dawo kan musulunci, ko kuma mun fulle maka kai. Wannan shi ne hukunci na shari'a. Idan ya dawo, to alhamdulillah, idan bai dawo ba, to hukuncin kisa shi ne a kan shi. Ba ya yiwuwa ka shiga ka ɗanɗana zaƙin musulunci da aminci na musulunci ka ce kuma ka huta. ba a haka. Amma dai idan ya kasance baka taba shigowa ba, za mu kyale ka maka mu'amalance ka irin mu'amala wanda shari'a ta bada, ko mu'amala ka kasance zimmiyin ko mu'ahid. Yanzance waɗanda muke alkawari ne tare da su ko kuma zimmi, wanda ya zo wani awansu buƙatu suka kawo shi ƙasashen musulunci, ya zo ya ida buƙatun shi ya komawa shi, ko kuma wanda ne muka yi yarjejeniya tare da shi za ya ringa ba mu diyya, ya zo cikin mu ya zo ya zamna ya yi al'amarin shi. Idan ba da haka ba, to babu hurumin wani ya zo ya zamna a cikin mu kuma ana kallon shi a matsayin musulmi a lokacin da ake tsere hukuncin Allah, ba a wannan lokacin ba. Allah dai ya datar da mu. Shi sanya daga cikin malamai kamar su Ibn Hajar suke bayyanawa, suke cewa idan aka ce maka al-mufariqu lidini al-mufariqu lil-jama'a, yace kai hatta da wanda ya bar jama'a, ya kirkiro wata bid'a ta azo a gani, ya koma gehe yake aikata kayan shi, yace shi ma wannan jinin shi ya halatta. Za a zo za a ce mai to ka dawo cikin jama'a, wannan shigantaka ka barta, idan ka bari ka shigo cikin mu a zo a zauna lafiya, idan baka bari ba hakika jinin ka kai ma ya halatta. Sanya idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle haramun ne zubda jinin musulmi sawa'un namiji ko mace, yaro ko babba, ba tare da haƙƙi ba. Shine haƙƙiƙan nan guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana. Kuma ya hadisin yana karantar da mu duk wanda ya riga ya furta kalmar la ilaha illallah, ya tabbatar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ko Muhammad manzon shi ne, yayi aikata abinda suke tahiyar da wannan kalmar la ilaha illallah, bai zo da abinda suke warware ta ba, to haramun ne mu taba shi, haramun ne dukiyar shi, haramun ne mu ci mai mutunci. Aka hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu duk wanda ya aikata abubuwan nan guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, tabbas jinin shi ya halatta. Mu hadisin ya zana mana abubuwan nan guda uku, wanda yake mai aure ya aikata zina. Idan an ce mai aure koda ya rabu wanda ya taba aure, koda baya tare da matar shi a wannan lokacin ya sake ta ko ta mutu, ya aikata zina a matsayin al-muhsin yake. Ba ma kawo hujja ba mu ce a ai tunda ai gaburo yake baya da aure ba a dora mai hukuncin ba al-muhsin ba, matukar ya riga ya taba yin aure, kai koda auren yini guda ne to tabbas yana cikin al-muhsin. Kuma ba bambanci tsakanin mace ko namiji, in dai ta taba aure ko ya taba aure ya aikata zina, kurum za a jehe shi hayyan mutu. Kuma hadisin yana karantar da mu duk wanda ya kashe wata rai da gangam ba tare da wani haƙƙi ba, to haƙiƙa abin da yake dacewa da shi a cikin shari'a shine shi ma a dauki ran shi kamar yanda ya dauki ran wannan dan uwan shi wanda ya kashe da gangam. Kuma hadisin yana karantar da mu lalle wanda ya ridda ga musulunci ya bar wanda musulunci ya koma wani addini bayan yana cikin musulunci, to hukuncin shi shine hukuncin kisa. Kuma da kwai wata mas'ala wanda take kai kawo, wanda da yawa waɗansu daga cikin malamai suke bayyanawa, suke cewa wannan hadisi idan muka ɗauke shi ya kawo mana abubuwa guda uku kadai, bai ƙara ba waɗansu abubuwa sama da haka ba, sai suke kawo hujja wanda ya bar sallah da gangam babu da hurumin mu kashe shi. Dalilin manzon Allah bai bayyana mana ba jinin shi ya halatta ba, ya zana mana abubuwa guda uku kadan. Sai da yawa daga cikin mutane, da yawa daga cikin malamai sun musu istidraki, sun bayyana musu a'a ai hadisin ma idan muka dauke shi yana ƙara ƙarfafa mana gwiwa akan lalle duk wanda ya bar sallah da gangam yana mai kafirce mata, yana mai jayayya, yana mai jayayya da ita, tabbas shi ma jinin shi ya halatta. Kamar yadda Ibn al-Qayyim da waɗansu daga cikin malamai suka tafi akan lalle wannan hadisin yana ƙarfafa mana akan wanda ya bar sallah da gangam shi ma hukuncin shi hukuncin wanda ya bar at-tariku lidinihi al-munfariqu lil-jama'a. Cewa sabida sallah rukuni ne daga cikin manya-manyan rukunin addini, kuma duk wanda ya bar ta haƙiƙa ya kafirta, kamar yadda manzo Allah yake bayyana mana al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, alƙawarin da yake tsakanin mu da kafirai shi shine sallah, faman taraka faqad kafara, duk wanda ya bar sallah hakika ya kafurta. Hukuncin shi shine hukuncin zamu zo mu ajiye shi. Idan ana tsere hukunci na shari'a, za a kama shi, a kawo shi, a killace shi, a ajiye mai abin sallah, a ajiye mai ruwa. Kai kokari mu gani cikin kwana uku nan kayi alwala, kayi sallah, kuma ka tabbatarwa ranka ka dawo kana mai imani, lalle wanda ya bar sallah yayi ka ya kafurta, ka dawo ka daidaita imanin ka, sannan mu sha maka lahiya. Wa illa bayan kwana uku idan aka mai aka nema ya tuba tsawon kwana uku bai yi ba, to hakika shi ma za a cire mai wuya, za a kashe shi. Kina wannan shi ma yana daga cikin munda, idan ya bar sallah da gangam yana bi jayayya da ita, tabbas shi ma hukuncin shi shi da hukuncin kisa, karkashin istinbatin malamai, karkashin wannan hadisi. Allah datar da mu kuma ya kiyaye mu. Sai hadisi na gaba, al-hadisu salis wa salasun ba'da salasumi'a, hadisi na 333. عليه كتب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وأن حديث إمام البخاري يوتر شيئة كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة. باب وأن ديكي بينا منا تبص لكي قصاصي أبو بكيها ما شيني أمتا شكراتم مكا بينا جوان ديكي دا حكي أوروني تيوكو كري يبيا وان ديكا شيواني ba yi kisasi tsankanin su ba, za ya shako shi gobe kiyama, ya kawo shi gaban Ubangiji ya ce, Ubangiji ka tambaye shi dan me san ya kashe. A lokacin nan bawa zai nema a mai kisasi a gaban Ubangiji. Haka wanda a yi maka kisasi a gaban a nan duniya, wannan kisasin da za a maka shine yake nunawa Ubangijin ka ya amshi tubarka. Kamar misalin matar da ta zo ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata kisasi tana da ciki, ta zo aka yace mata ta koma ta aihi abin da yake cikin ta aihuwar, yace ta shayar da shi, ta shayar da shi, gita ta yaye shi ya koma ya ci abinci, har sai da kai yaron yana ci abinci yana yawan shigo ina, sannan ta zo aka yi mata kasasi. Da aka yi mata aka tsida mata haddi, afwan kisasi daban, haddi daban, aka tsida mata haddi, aka tsida mata haddi, manzo Allah ya zai shiga gaba ya jagoranta a yi mata sallah. Umar ya janyo shi, yaya za a yi manzo Allah ka yi wa matar da ta yi zina aka jehe ta ka yi mata sallah? Manzo Allah yake cewa wallahi tallahi da an raba mutanen, an raba tubarta a kasa mutanen Madina, ina tunanin su goma ne, yace wallahi tallahi da ta yalwaci kashi ɗaya daga cikinsu tubanta ka. Kun gani duk lokacin da haddi bawa ya nema a tsida mai shi, ko kuma kisasi, to tabbas aka yi mai shi, wannan yana nunawa insha Allah ya samu rabo a gobe kiyama gaban Ubangijin shi. Amma dai idan muka kiya da kai tuba, bawa yana iya tsankanin shi da shi da Ubangiji ne, ba zalimcin wani ba, ya ba zalimin wani ya ci ba, tsankanin shi ne da shi da Ubangiji. Ubangijin shi kuma ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, shi ne yake bayyana mana lalle tabbas da gwai kisasi a gobe kiyama. Haka kuma hadisin da muka karanta, hadisin Abu Huraira, wanda yake tabbatar mana, wanda manzo Allah yake tambaya a shin wane ne matsiyaci a gobe, kun san wane ne matsiyaci? Suka ce wanda baya da kwabo ko dala shi ne matsiyaci. Manzo Allah ya ce musu wanda za ya tafi gobe kiyama da tilin lada a wayi gari, awa ne yana kawo kuka, ana kisasi tsankaninsu, ana ɗaukar ya ci naman wane, ya yi wa wane kaza, ya yanke hannun wane, ya yi kaza, a ɗauka ana ba su lada, hayya waye gari a kai, lokacin da ladan ya gama a ringa ɗora mai zunubansu, hayya kai ya yi shanana da zunubi, a ce mai to ka lallaba ka yi ta jahannama. Bayan duk irin wahalar da ya sha wurin bauta Ubangiji a rayuwar shi ta duniya, Allah kiyaye mu. Shi ne yake bayyana mana lallai tabbas akwai kisasi a gobe kiyama. juz'i na biyar shahi na 14, hadisi mai lamba ta 6533. Haka shi ma Imam Muslim ya wutar shi a cikin kitab al-qasama wal muharibun wal qisas wad diyat, babu al-mujazatu bid dima'i fil akhirah, babu wanda yake mana bayani tabbas ya sakantawa bayu da jini a gobe kiyama. Duk wanda ya zubda wani jini ko mun kaɗai yin shi, to gobe kiyama za a tsira su a musu kisasi, a sakantawa wanda aka ci zalimin shi a gaban Ubangiji. juz'i na 5 sharhi na 107 hadisi mai lamba ta 1678 hadisi ne shi ma wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Mas'ud ne yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa awwalu ma yuqda bainan nas yawmal qiyama harkon abinda za a yanke zartar da hukunci tsakankanin mutane a gobe kiyama huwa ad-dima za a yi shi ne a cikin jini wanda ya zalunci wani in dai zartar da hukunci ne to za a fara shi a cikin jini wannan idan muka leka da kai hadisin Abu Huraira wanda yake bayyana mana Bukhari da Muslim sun kawo shi wanda yake ce mana awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat harkon abinda za a yi wa bawa hisabi a gobe kiyama ita ce sallah ce idan aka ga sallar shi daidai tayi a lokacin nan za a ce mai to an maka laifi ba sai ka huce ba tare da an diwo sauran ayyukan ba kamar misalin ka zo wurin duwan ne ya daga ya ce to shikenan ka huce amma dai aka leka aka samu wani burbudin wani abu wanda an haramta a kawo shi aka ganshi to tabbas ka san dukkan motar nan ne an bincike ta saboda ni ana tunanin ko an samu wani abu kuma bayan haka to haka gaban Ubangiji idan aka so harkon abin da za a yi wa bawa hisabi shi shine sallar shi zan ya mu yi kokari mu tsaye da sallah kamar yanda aka umarce mu ba wai mu ringa sallah ba irin sallah wanda mutun yana ne yana kana tunanin yaya wani yana jiran ka wani yana haka dai abinda dai bai wannan ba sallah ta yan kasuwa afwan ai haka ake cewa kun gani yana da kyau bawa duk lokacin da zai zo gaban Ubangiji to ya tsaya ya nutsu eh abin da ya kamata saboda wallahi a yanzu ba wata ibada wadda ta rage mana illa sallah babban kuma tashin hankali sallah ba mu tsaya muka yi ta daidai ba kuma mu yi ba wani abu wanda zamu gabatar wa Ubangiji da shi gobe kiyama ba kuma wallahi kan mu manta yanda aka kirawo Abubakar aka tsayar da shi gaban Ubangiji aka auna kayan shi haka za a kirawo ka kai ma a auna maka sikeli irin sikeli ba tare da ba an ce ba a wannan al'umma ce ta karshen zamani bari a dan rage a dan juye dan sikelin ya kasance zinuban nan su zinuban nasu ba ya yauni ba dan sai dan rinjaya yanda akai aka mai hisabi haka kai ma za a yi maka hisabi haka wallahi mu yi kokari duk lokacin da muka daga hannayenmu muna addu'a mu roki Ubangiji ya ije mana hisabi wallahi duk wanda zai tsaya gaban Ubangiji a ce zo a auna maka wallahi ya shiga cikin halin haƙuri kale ka gani mutum ne ya kawo kaya aka tsira shi aka ce yi an bincike yi an sabge kaya ka gani yanda yake cikin halin haƙuri to wannan fa gaban bawa ne ba dan uwanka ne in ka zame dan tsiwaye ka bashi dan banzan kashi ka huce ku to ina gaban Ubangijinka yace maka zo mu bincika sai wallahi mu yi kokari mu ringa roƙon Ubangiji ya ije mana hisabi shi ne Umar yake bayyana mana man husiba uziba duk wanda aka mai hisabi to tabbas wai ya azabta shi ayinin ka kadai ka tsaya kai lissahi ka gani nawa kurakurai kai wa Ubangijinka nawa aka nema kai daidai ba kai daidai ba nawa bakin ka ya zame baka faɗi daidai ba duk lokacin da za a ce a lissaha maka wani ka sani wani baka sani ba wani zunubin ma kullun aikata shi kake kana ganin ba komai bane ba huwa inda Allahu azim shi kuma abun Ubangiji abin ne wanda yake mai girma yi kokari mu ma kan mu data a gobe kiyama koda mu shiga cikin 70,000 ba su 70,000 ba wanda za a ba su wanda za su ci bonus su shiga karkashin inuwal arshi to kasance cikin 70,000 ta su kasha la yatatayyaruna wala yastariquna wa ala rabbihim yatawakkaluna ko kuma ga kasance cikin 70,000 cikin mutane guda 7 wanda Ubangiji zai sanya su kalkashi inuwa da arshi ko ka kasance cikin maharata alqur'ani ko uwayen maharata alqur'ani ko kuma kasance cikin waɗanda suka zame damtse suke azumta azumi wanda ya dace na nafiloli kansa suna da wannan gatan a gobe kiyama za a sanya su ta kashin yuwar arshi ranar da mutane suke kai kawo sun rasa inda za su saka su a lokacin nan kai kana kashin yuwar arshi kana jira kana cikin annatan kana cikin saldatan kurum jira kake yi a ce to an busa shige kurum mu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu shiga Allah mana wannan gata Allah ta yake mu da iyaye da saura abin da arziki akwai shagalci. Allah taimake mu. Wallahi shi ya sanya da yawa daga cikin malamai a cikin abubuwansu da suke rubuta suke cewa ba asararre wanda ya zo duniya ya san ga abin da yake jiran shi a gobe kiyama kuma bai yi abin da ya dace da ya shiga gidan aljanna ba. Hanyoyi da yawa ga su nan wanda idan ka dan zagi ne dan tsi kadan wallahi za ka samu yalwa iya yalwa a gobe kiyama. Kuma wallahi abin da muka sani wallahi sahabban manzo Allah ba san shi ba na daga gata na daga fadala wanda za su mana facilitate shiga gidan aljanna. Kaleka ta gani sahabban manzo Allah za a yi magana ya ce wallahi shi bai taɓa jin ta ba. Fadaloli da yawa yanzu gashi duk abin da manzo Allah ya faɗi authentic za ka same shi gashi nan kana karanta ka san idan ka yi kaza za ka samu kaza idan ka yi kaza za ka samu kaza. Zuwa sahabi ne zai ce maka ya sani ga abin da manzo Allah ya ce idan ka ce subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa rida ya yi maka ka zauna kai tuntun dogon tasbihin ka kana ta wannan. Sahabbai ne suka san haka. Wani sahabi ne ya sani idan ka ce subhanallahi sau goma alhamdulillahi sau goma Allahu akbar sau goma ka daga hannunka ka roƙi ubangiji ubanginka baya miro maka addu'arka. Wallahi mu kokari mu zagine dan sai Allah taimake mu. Wallahi kuma duk lokacin da bawa ya sanya niyya ta gari wallahi tallahi zai ci mu gore shi. Tabbas mun yi imani da ubangijin mu yana bayyana mana yana nan inda yake inda muke zaton shi. In kai zaton alkhairi wallahi sai kaga alkhairi. In kai zaton sharri wallahi sai kaga shi. In kai zaton baka samu ba wallahi baka samu. Tabbatar wa kanka duk abin da ka shiga wallahi ya kaci mu gurinka saboda ka dogara gare shi kuma shi ne wanda ya isa yi maka shi ya isa yi maka. Allah taimake mu. Sai bagainan malamai wanda suke bayani suke cewa hadisin nan bai ci karo ba da hadisin Abu Huraira na harkon abin da za a yi wa bawa hisabi shi ne sallah. Kasancewar shi wancan ana ɗaukan shi akan mu'amalar bawa da shi da mu'amalar ubangiji da bawa shi harkon abin da za a yi maka hisabi abin da yake tsakaninka da kai da ubanginka ita ce sallah. Idan ta yi ubangiji baya bincika maka dukkan abin da yake tsakaninka da shi sai maka zai huce. Amma dai abin da yake tsakaninka da kai da mutane kamun a zo ɓangaren kuɗi a zo kan ɓangaren amana a zo kan ɓangaren wa'ansu abubuwa na mu'amala ta yau da gobe tsakaninka da kai da ƴan uwanka to farkon abin da za a diba shi ne wa ka taɓa yanke wa kulli wa ka taɓa kashewa wa ka taɓa kaza wa shi za a fara yi tsakaninka da mutane. Idan aka labta maka baka biya a nan duniya ba to tabbas za a koma kuma a ci gaba za a yi ta tafiya duk wanda yake da wata mazlaba tsakaninka da kai da shi to tabbas ubangiji sai ya zartar da hukunci dan a tamna tsakuwa a bai wa aya tsoro ubangiji sai ya fara da dabbobi dabbar da take mai kaho da wanda bata da mai kaho za a zo a yi musu hisabi tsakanin kuna kallo kowa yana kallo za a yi musu hisabi bayan an gama kuma ubangiji dukkan sai ya mida su kasa to kai ka shirya tunda an yi wa dabba ka sani kai ma abin in yazo kanka ba na wasa bane ba. Allah datar da mu ya kiyaye mu. To shine nan wannan hadisi yake bayyana mana lalle mu leka abinda zan iya fa'idantuwa da shi karkashin hadisin girman jini lalle abu ne wanda yake da girma kasancewar girman shi ubangiji bai fara da wani abu ba sai ya fara da shi. Shi za ya fara zartar da hukunci tsakanin zai fara hisabi tsakanin bawa da bawa a gobe kiyama. Shi sanya ibn daqiq al-idi yake bayyana mana yake cewa fihi ta'zimun li amri dima idan muka leka zamu gani da kai kambamawa girmama al'amarin jini wanda yake da bawa yake cewa fa innal bara'a takunu bil aham thumma al aham aw bil aham fil aham yake cewa horon hisabin da ubangiji zai fara ne da abin da yake muhimmanci sannan wanda yake kasa da shi a muhimmanci yake cewa hiya haqiqatun bizalika yake kuma wannan gaskiya ce ubangiji zai fara ba wani abu wanda yake sakare kamar jini shi sun ya ubangiji zai fara hisabi da shi tsakanin bago. Kuma ya wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu tabbacin lalle da kai ranar tashin kiyama da kai hisabi kuma da kai sakamako ko wane ne ya aikata yayi ma sha sha'aru a yiwa shi ta duniya to zai tarar da ubangiji kuma za a mai sakamako gobe kiyama kuma in ma sakamakon ya kasance shiga samun layin hannun dama ne ko kuma samun layin hannun hagu. Allah kiyaye mu. Kuma idan muka leka hadisin dan mu gani yana karantar da mu lalle da kai duk abin da bawa ya san ya aikata a rayuwar shi ta duniya tsakanin shi da wani in bai nima ya gafarta ni ba ko bai mida mai hakkin shi ba ko bai nima ya yahe ne ba to tabbas gobe kiyama za a zo za a maida zance. Kuma idan aka maida zance kai kai da ka danne hakkin wallahi tallahi baka taba sha kai kokari da abin da ake iya biya a biya a nan rayuwar duniya abin da kai ka maida mai da shi kai ma ka san zuci ka ta samu abinci amma ne idan kake abin da yayi komi tsada a gobe kiyama da shi za a maida maka wallahi tallahi wanda Allah ya amshi ranci ba wani guri wanda yake nema a rayuwar shi ta duniya idan ubangiji ya maido mai rayuwar shi ta duniya sama da yi sadaka wallahi ba san da ba me yake bayyana mana yake ce mana la'alli a'mal ya rabbi rji'u la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalmatun huwa qa'imuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'su lokacin da aka zo amsar ran shi gashi nan ya tabbatar ran daukar shi za a yi mala'ikun da basu dace su dauki ran shi su ne suka zo inda ya kasance mutumin kirki da wa'incan na kirki masu wuraren huskoki likawani wani masu haske su za su zo su dauki ran shi to wa'innan wanda ne suke sun zo da doyi sun zo da bakaɗen huskoki su ne suka zo ran shi ya tabbatar goben ba ta yi kyau ba ko an ji ban ba ta yi kyau ba a lokacin nan zai ce ubangiji a maida ni mana a maido ni a bar ni ko na dawo duniya in aikata wani aiki na gari. Aiki na garin nan ka koma suratul munafiqun me yake cewa fa asaddaqa wa akum minas salihin zai ce ubangiji idan an maido ni sai in yi sadaka wallahi ba sallah saboda muhimmancin sadaka sadakan nan abinda za ta gadar me ne daga nada ba yi ba ga abinda wannan saboda ita lullum ka ta zai su 7 su 700 ila abinda ubangiji ya gada ba in dawo in yi sadaka to wannan larin da ka dan samu na sallan nan na azumin nan na sadakan nan da kai shine ba za a dauka a meka a tunzame da wannan kudin wanda ka bari a duniya kudin da magada ne zaka barwa baka san ba me za a yi da su bayan ka su da morewa kai da ke safi duk abin da ka tara sawa'un ka kashe baka kashe ba wallahi sai an maka hisabin shi ina ka same shi Allah kiyaye mu Allah taimake mu Allah sa mu wanke lafiya mun karanta hadisi na gaba ko lokaci
tab sai mu tsaya a wannan gaba kenan Allah kai mu sati na sama sai mu dora akan hadisi na 334 abin da baka faɗa daidai Allah ba mu dare shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyaye da kakanni da malamma Allah kara musu lafiya kara kiyaye su da sanya aljanna ita ce makomasi ita ce makomamma Allah taimake mu duniya da lahira Allah biya mana bukatun mu duniya da lahira abinda ba mu iya ba Allah iya mana abinda ko muke iyawa Allah ya taimake mu akan shi kuma ya sanya mana albarka akan shi zuri'a da mukarin kanmu Allah ya yi mana albarka ya musu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu